gaba da shigowa zauren VOA. A yau muna kasar Niger, kuma a jihar Maradi, inda za mu yi tsokaci kan yanayi da gidajen rediyo masu zaman kansu ke ciki a jihar, tunda aka samu sauyi a mulkin kasar daga farar hula zuwa mulkin soja. Bari dai in miƙa ku ga jagoran shirin, Mansur Sani.
Kamar yadda kuka ji a cikin shimfiɗar shirin, muna tare da malamai daban-daban waɗanda za mu yi magana akan halin da gidajen rediyoyi masu zaman kansu suke rayuwa daga lokacin da aka yi juyin mulki har ya zuwa yanzu. Za mu ji ta bakin kowane daga cikinsu domin sanin makomar waɗannan rediyoyi da ma ci gaba ko kuma koma baya da sauran al'amura waɗanda suka jibanci haka ɗin. To ba tare ɓata lokaci ba, kafin mu kasance a cikin shirin, za mu gabatar da waɗanda muke tare da su ɗaya bayan ɗaya. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Yunusu Hi, wakili kungiyar rediyoji da hukumar telebijin wanda na cewa CSC.
Masha Allah sai.
Assalamu alaikum. Hajara Haruna, Radio Liberté Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Assalamu alaikum. Sunana Basiru Sadu, dan jarida ne a gidan radio da telebijin Sarauniya reshen jihar Maradi.
Masha Allah sai kuma.
Sai Abu Danleto na kungiyar Horon Hula ta Kodaye jihar Maradi.
Ni sunana Ibrahim Inazum, dan jarida ne radio na Garta Maradi.
To bari in yi ƙetare domin dubuta daga tushe. Ibrahim Inazum, dan jarida a gidan radio Nagata, watakila shugaba ne a gidan ku?
Eh, director ne
na. Yauwa. Tumala Ibrahim, wata hanya ce ake ciki ko kuma wani irin hali gidajen radio masu zaman kansu suke ciki daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu da muke wannan magana?
Gasan hali, an ce hali gaskiya, hali dama gidajen radio suna cikin halin kunci. Kamma a yi mulkin domin tun da aka ɗauko alloban nan ta COVID-19 da ake kira corona, ya yi shafan kahohin jarida. Daga nan ana neman maslaha ina za a huta ma wannan matsalan, aka zo kwatsam aka shiga wannan yanayi na yi mulki, kuma kenan ya ƙarasa gidajen reduka da su 'yan jaridan cikin wani kunci na daban. Tun da mai dalili duka abokan hulɗa, abokan mu'amala wanda da su ne watakila ƴan kahohin rediyo kan suke samun kuɗin shiga, duka suka rihe suka tafiyansu. Daga nan kenan, inda ba talla, ba biyan kuɗin rahoto, ba waɗansu ayyuka na galgaɗi da na al'umma,
wanda za a waɗannan abubuwa da kansu tsawa daga gare su ne ake dogaro.
Duka daga gare su ne ake dogaro, su ne suke sa kuɗaɗen shiga cikin kahohin jarida na ƙasar nan yawanci duka. To aka zo cikin wannan dafarkin duka sun tai, ita gwamnatin kuma ita tana kakanike kenan. Daga nan wurin gwamnatin ba tsammanin wani abu, wanda suke tallafa sun tai, kaga kuma ita jarida matsalar ta dole ne in ka bude radio kai ba ni labari inda yanayin
ba kaman mai shago bane,
ba kaman mai shago bane ko bai. Yawwa, shi dan jarida dole ne kowace sahiya ayi wannan aikin. Kaga abin da yasa ɗan jarida suka shiga wannan halin na haulai.
To rubari mu dawo bangaren ma'aikata.
To assalamu alaikum. Sunana Basiru Sadu, dan jarida ne a gidan radio da television na Sarauniya reshen jihar Maradi.
Wani irin hali ku ma'aikatan gidan radio kuke ciki? Muna magana akan juyin mulki zuwa yanzu, me ya canza, wata irin karuwa aka samu tunda daraktan radio Nagarta ya bada labarin irin yanda ake samun ci gaba a wancan baya da yanda kuɗaɗe suke shiga? To bari mu ɗebo shekara kaɗan, ba za mu yi magana corona ba zuwa a halin yanzu, wani irin hali ku kuke ciki?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na ji daɗin wannan tambaya da kai mun malam Masir. To a matsayina na ɗan jarida wanda kuma a yanzu haka nake aiki a gidan radio da talabijin Sarauniya reshen jihar Maradi, haƙiƙa an samu sauye-sauye da dama da kuma ƙalubale na rayuwa, musamman a cikin aikin namu na jarida mu ma'aikatan. Idan ka ɗauki ƙaramin zango mu ɗauka daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu, wato ina nufin kamar daga lokacin da Niger ta tsinci kanta a yanayi na juyin mulki, inda aka hamɓar da gwamnatin farar hula, sojoji suka zo, to gaskiyar lamari a zahiri abubuwa sun sauya da dama. Idan ka ɗauki misali kamar ɓangaren yadda lamura suke gudana kafin a yi, in ka kwatanta shi da yanzu, a mu ɓangarenmu mu ma'aikata, har ga Allah sai mu ce abin ya zo mana da ƙalubale da dama. Musamman in ka ɗauki musamman ɓangaren shi gudanar da aikin kanshi,
yana tattare da kalubale a matsayin mu na ɗan jarida, saboda yanzu kafin ka samu labari to fa sai ka kai ruwa rana, zaka shiga ka huta ka shiga ka huta ka shiga da ƙyar
ne. Abin wahala alhali abu ne wanda duniya take kallon kusan kowa ya bi.
To abu ne
da mutane suke hitowa su yi nuna murnar su da samun ƴanci da ganin cewa a wannan gwamnatin ta yi wacan a wannan lokacin suke hana ko wasu bayanai ko kuma wajen balansun a matsayin ku na ƴan jarida wajen neman masu korafi ne kuke shan wahala.
Yawwa, to inda matsala take yanzu in ka dauki bangaren rashin daukar ra'ayoyin mutane al'ummar ƙasa kan yaya ƙasa take tafiya ko ya al'amura suke tafiya, ala kullu halin galibi bangare ɗaya ne zaka samu. Kafin ka samu ɗaya bangaren, gaskiya muna shan wahala. Menene bangaren ɗaya? Waɗanda za su kalubalanci wannan tafiya ko kuma za su yi kira a gyara.
Kuma kana ganin akwai kalubalen haɗi ne Abbasi ko kuma a'a babu shi?
A'a, kalubale ai sanin kowa ne. A matsayina ɗan jarida, a matsayin masu saurare wanda ɗaiɗaiku al'umma cikin ƙasa sun san abubuwan da suke faruwa. Amma inda matsala take, ka fito ka bayyana ra'ayin naka, nan ne ƙalubalen. Ga mutane suna ganin dai muna samu labarai, muna ɗorawa, suna saurara, amma ba sa tunanin yaya rayuwar mu take. Mu ma ɗan adam ne, kuma ci muke, sha muke, sutura muke, akwai iyalai a ƙarƙashin mu, akwai ƴan uwa da abokan arziki wanda suke jira mu samu, su ma mu basu. To wannan wurin muna da kalubale babba, domin in ka kula kudaden da za ma'aikatan namu za su samu har a ce an biya mu albashi, to sai an kai ruwa rana,
ba sa shigowa,
ba sa shigowa kamar yadda ya kamata.
Wani irin hali sauran ma'aikata waɗanda kake wakilta suke ciki, shi nake so in samu karara.
To abinda ma'aikata suke ciki suna cikin hala haula'i. Yanzu ma'aikacin da da in wata ya kare zai dauki buhun shinkafa ya kai gidan shi ya aje, ledan maka ko karton maka guda ya kai gidan shi aje, wallahi yanzu siya da gaske zai sai kilo 10-15 a dunkule ya kai gidan shi aje. A yau kana ma'aikata, idan aka kiraye ka, iyalinka cikin iyalinka akwai rashin lafiya, amma ta iyalin naka, amma ta yaranka da sauransu, to wallahi tunani kake idan ka tafi da wasu kuɗi ne ma zaka tafi likita, saboda baka da su a hannunka kuma baka san inda zaka same su ba. Amma kuma wasu suna maka kallon ɗan jarida ne, kullun kuɗi kake samu, kana mu'amala da manyan ma'aikata, da manyan wane ne, da manyan ƴan kasuwa da sauransu, amma kuma a zahiri abin ba haka bane. Sannan kuma in ka ɗauki kamar ɓangaren kai kanka ka je ba da ainihin nauyin kanka da kanka zuwa ma'aikata, ka kama mutum ne suke da abin hawa a cikin mu, sai ka yi da gaske zaka biya kuɗin a daidaita $40, $50, kana ma tunanin me zaka bar wa iyalin naka a gidanka, sannan ka zo ma'aikata taka ka sauke nauyin alƙawarin da ka ɗauka na za ka yi aiki tsawon wata guda. Wani lokaci a ƙafa za ka taho. Ni nan da nake maka magana, galibin lokuta akwai lokutan da wallahi cikin ruwa nake hutowa, cikin ruwa nake tafiya gida, kuma a ƙafa nake tafiya. Ka san inda gidana ke, nisan gidana da ma'aikatata, a ƙafa nake tafiya in je in zo. Saboda wannan $40 kin ina kallanta a matsayin in na hau a daidaita, ban bar komai a gidana ba, ƙaran barta a gidana ko wani abu ne a daidaita. To wannan kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da mu ma'aikata muke fuskanta a cikin rayuwarmu ta aikin jarida.
Mun gode Basiru, bari mu je ga malama ta gaba.
Ni ce Hajara Haruna, ɗan jarida ce Radio Liberté a nan Maradi.
Hajara Haruna, kallabi tsakanin rauna, a duk lokacin da aka shiga irin waɗannan abubuwa da mutane suke bada labari, kuma ta shafafi ne da mai ƴan gata ne, me za ki ce game da wannan hali da lokacin da aka yi mulki zuwa yanzu wajen neman labarin da wajen wallafa su da wasu abubuwa? Za a iya cewa a ɓangaren mata haraka na tafiya yadda ya dace?
To malam Masra, abinda za ni cewa kamar da Basir sai da ya magana, matsalar duka guda ce
tana shafan mata.
Mata ba 'yan jarida ba ne ba?
'Yan jarida ne.
Yadda suke aiki haka muke aiki, yadda suke inda suke shiga haka muke shiga, wahalar da suke ci haka muke ci.
Mun koro hira, amma lokaci ya mana halinsa. Idan Allah ya kai mu makon gobe, malama Hajara Haruna za ta ci gaba da amsa tambayar da Mansur Sani ya yi mata. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani, wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maradi ta ƙasar Nijar, sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke cewa mu huta lafiya.